أعوذ بالله بسم العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على النبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فيكن يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah marokacin sarki ya dawo da mu zuwa ga wannan safiya ta Laraba. Daidai wannan lokaci da muke karatu a wannan littafi mai albarka Kitabu Tauhid. Satin da ya gabata in ba manta ba mun karanta babu ma ja'a turqa wa tama'im. Yau kuma zamu shiga sabon tarjuma, sabon babi, babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin aw nahawihima. Babun da zai bayani akan hukuncin wanda ya nemi albarka da shajaratin da wata bishiya aw hajarin ko wani dutse aw a wani huima da makamantansu abin da ya kama da su na daga wasu gurare ko duwatsu ko waɗansu kushewa ko wani kabari ko wani rami ko abin da ya kama da wannan to za a bayani hukuncin wanda ya nemi albarka da dutse ko wata bishiya ko abin da ya kama da su malam sai bude wannan babi da aya guda ɗaya da kuma hadisi wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakum adh-dhakaru wa lahul unsa tilka idhan qismatun dhiza إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى سورة النجم ونبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن حدثاء أهل بكفر وللمشركين سدرة يأكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه الترمذي رويته وانا حديثي هو إنغانتاش وانا شيء إتشي آية دا حديثي دا مالكا وانا بابي بابي هكونش وانا يني متبرجي دا وتبشيا قو دا وانا دوزي قو وانا دا كمادسو ana nufin me ma hukumu hadal fi'l menene hukuncin yin hakan neman albarka da wani dutse ko bishiya ko wani waje ko wani kabari me hukuncin hakan idan ka ce tabarraka yana nufin talabul baraka neman albarka ita kuma albarka ita ne yawan abu ko karuwarsa kasaratu shay alladhi fihi alkhair wa thabatuhu wa luzumuhu, yawaitan abu wanda albarka ke cikin sa da tabbatar sa da lazumtar sa. Da haka shi tabaruki shine neman alheri mai yawa, ko neman tabbatar abun, ko neman lazumtar sa, ko kuma neman albarka da ita wannan hanya din. To menene hukuncin neman albarka da waɗannan abubuwa da aka ambata? To hukuncin shine yin hakan a shirka ne, neman albarka da irin wannan gurare shirka ne, ko da zama shirka karama ko kuma shirka babba, ya danganta. Nassoshin Alkur'ani mai girma da hadisi sun yi nuni cewa albarka daga Allah take, madaukakin sarki Allah ta'ala shine yake yin albarka. Da haka babu wani daga cikin mutane da zai ma wani albarka, albarka daga Allah take. Da fata mun gane wannan. Da yawa ana sakin hanya ana halaka da sunan neman tabarruki ko neman albarka. To ita albarka daga Allah take, ba wanda yake da dama da zai ma wani albarka. Allah ta'ala faɗa cikin Qur'ani mai girma, tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi, albarka ta yawaita ga Allah ta'ala wanda ya saukar da Al-Qur'ani akan bawansa. Kaga wannan aya ta nuna albarka daga Allah take, kuma Al-Qur'ani yana da albarka. Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi, to wannan na nuna albarka daga Allah ta'ala take. Wata aya kuma Allah ta'ala ce tabarakal ladhi biyadihi al-mulk wa barakna alayhi wa ala ishaqa waj'alani mubarakan aina ma kunt. Duk waɗannan nassoshi sun nuna albarka daga Allah take. Wanda yake albarka, albarka shi ne Allah. Da haka bai halitta ga wani abun halitta wani mutum ya ce na sanya albarka a kayan wani abu ko a kayan wani, wannan bai halitta ba, domin ita albarka daga Allah take, Allah maraukakin sarki. To har ila yau nassoshin Qur'ani sun da sunna sun tabbatar da cewa akwai waɗansu abubuwa waɗanda Allah ta'ala ya sanya albarka a kayansu, akwai wasu abubuwa da Allah ta'ala ya sanya musu albarka. Domin bai halatta ka nemi albarka a wani waje face abin da Allah ta'ala ya tabbatar wannan abun akwai albarka tare da shi. Kuma idan ka zai sai ka nemi albarkan ta yanda Allah ya sharanta a nema. To Qur'ani ya tabbatar da sunna cewa wasu abubuwa suna da albarka. Albarka tana kasancewa ne a wasu gurare, amkina ko kuwa dan su zamanna asmina, ko kuwa daga cikin halittu na bani Adam, su ma nassoshi sun tabbatar akwai albarka tare da su. Kashi na farko, albarka da ke sauka a wasu gurare, Qur'ani ya tabbatar da sunna, kamar ɗakin Allah mai alfarma Ka'aba, kamar zagayen Baitul Maqdis, duka waɗannan Qur'ani ya tabbatar suna da albarka. Allah ta'ala ya ce wa barakana a alladhi barakana haulahu subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakana haula. Kaga Allah ya ce ya sanya albarka, ya zagaye wannan Baitul Maqdis, yana da albarka. Da haka ita wannan ƙasa al-Ardul Muqaddasa, wannan kewayen Baitul Maqdis, yana da albarka, akwai alheri mai yawa da'iman a wannan guri. Sannan kuma ba ana nufin wai idan ka je wajen ka riga diban ƙasar wun kana shafawa ko kana gogawa don ka samu albarkar ba. Albarkan ta lazumta a wajen ne, ba ta intiƙali daga wajen ta koma wani waje. Da haka albarka ta gurare albarka ce wanda ke lazumci a wannan gurin, ba ta intiƙali daga nan ta koma wani waje. Ana zuwa wajen ne a ibada domin a samu albarka. Hakanan ɗakin Ka'aba shi ma Allah ta'ala ya sanya masa albarka. Yawwa, ba kamar da wasu ke ƙudurtawa ka je Ka'aba ka shafa ɗakin ko ka sumbanci wannan ɗakin, ba haka ake samun albarka a ɗakin Ka'aba ba, ba haka ake nufi ba. Albarka sabata intiqali, albarka ne ta taƙaita ga wajen. Shi yasa idan ka je wajen neman albarka ta Ka'aba shine me, kai da wafi kamar yadda shari'a ta nuna, kai da wafi, kai sallah, ka roki Allah sai ka samu albarkan wannan waje na ɗakin Ka'aba, ba maganan ka je ka shafa shi ko abin da ya gaba da wannan ba. Da haka dole ne mu kiyaye. mutum sai ya je bid'a ko ma ya fada shirka da sunan neman tabarruci ko neman albarka. Haka nan Hajarul Aswad da ke kusar dakin Kaaba shi ma na da albarka, amma menene albarkarsa? Ta yaya ake samu albarkarsa? Yayin da kake dawafi in ka samu dama ka sumbance shi, nan ne ake neman wannan albarka din nan. Dutse ne mai albarka wanda asalinsa daga aljanna yake, shi wannan Hajarul Aswad bakin dutse, kuma da fari ne tas, yana haske, amma saboda tsabar zunubai na bani Adam shi ya maida shi ya koma ya baki. To da haka shi ma albarkarsa ana zuwa ne domin ibada, a sumbance shi da niyyar ibada, ka sumbance shi ta'abbudan, domin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To ana ke samun albarka barakatul ittiba, albarka ta koyi da sunna, ta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa sayyidina Umar wata rana da ya sumbanci Hajarul Aswad, sai faɗo su kalamai da ke tarewa dukkan wata hanya da za ta kai ga shirka ko ga bid'a. Yake cewa inni la'alamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadurru, yace ni na san kai dutse ne, baka amfanarwa baka cutarwa. Yace in ba dan ma na ga, walaula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ma qabbaltuka, in ba dan naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ka ba, ba zan sumbance ka ba, ba ruwa na da kai, inji Zainab Umar. Kaga wannan yana nuna cewa albarka yanda ake neman nata zaka nema ne yanda sunna ta koya, ba dan zatin sane dutsen yake da ake daukan albarkan ba, albarka ne ta biyayya. An gane wannan ko? Da haka ba a cewa abu na da albarka sai dalili na nasi, kuma ba a neman albarkan sai da nasi ya tabbatar a nema. Mu kiyaye wannan, sai mu ce zauna lafiya, hasa kawai sai a kirkiro abu a ce yayi wani guri ruwa na ta fitowa, a je mu a nemo albarka, ai ta zuwa ana kwasowa wani ruwa mai kama da ruwan dauda a ce yayi ruwan albarka ne, ta ana haka ko? Wani ma idan ruwa ne zai bulbulo a nan wajen caracar wata shekara an yi haka, kawai wani ruwa yana ta fitowa aka ce ai ruwa ne mai albarka, akai ta zuwa ana kwasowa, wannan bid'a ne kuma kai ka ga shirka. Haka nan albarka ta gura ta zamun nan akwai lokuta masu albarka, kamar wata Ramadan ko wasu kwanaki masu falala, akwai kwanaki akwai watanni masu albarka. Kaga wata Ramadan wata ne mai albarka, amma albarka ne da ake so kai ibada a cikin wannan kwanakin, sai ka samu albarka ka samu alheri ka samu lada mai yawa. An gane wanda ba a samu a wasu zamanan in ba su ba, wata Ramadan ne da albarka, amma albarka sai kai ibada ka nemi alheri ka nemi falala sai ka dace da albarkarsa. Haka nan irin wannan wata da zamu shiga muke dab da shiga na Zulhijja, shi ma na da albarka, musamman kwanakin 10 sa na farko. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wasu kwanaki wanda ba Allah ta'ala ayyukan alheri suka fi soyuwa a gurin Allah madaukakin sarki fiye da wannan kwanaki guda 10. To kaga shi ma zamani ne mai albarka. Ya ake samu albarkarsa? Ka yawaita ibada sai ka samu albarka na wannan zamani din. Haka nan kuma akwai kashi na biyu, albarka da ke ta'allake da bani Adam wato mutane, ita ma albarka ce da Allah ta'ala ya sanya ga muminai, muminai daga cikin mutane, kuma gaba-gaba na gaba-gaba daga cikinsu su ne shuwagabannin muminai ko shuwagabannin waliyan Allah daga cikin annabawa da manzanni. Waɗannan albarkarsu barakatun ne zatiya, albarka ne ta zati. Annabawan Allah da manzannin Allah suna da albarka, albarka ta zati, jikunansu yana da albarka. Allah shi ya sanya albarka a jikinsu annabawa. Misali Annabi Ibrahim alaihi salam yana da albarka, Annabi Nuh alaihi salam akwai albarka tare da shi, Annabi Isa alaihi salam akwai albarka tare da shi. Shi yasa ce ma waj'alni mubarakan aina ma kuntu, Annabi Musa alaihi salam akwai albarka tare da shi. Haka nan dukkanin annabawan Allah baki daya, musamman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai albarka tare, albarka ce zatiya. Yau albarka ce zatiya, shi yasa ya tabbata a lokacin sa yana rayuwa an nemi albarka da zatinsa, jikinsa, gumansa yana da albarka. yawansa yana da albarka, gashinsa yana da albarka, komai da ke jiki na Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai albarka, kuma albarka ce zatiya ko mutaaddiya wanda tana tashi da wani ta koma wani. Shi yasa aka samu ya tabbata a sunna cewa sahabbai suna neman albarka da gumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gumunsa suna diba sai amfani da shi ko bai hana ba. Kaga wannan albarka ce zatiya wanda ya tabbata a shari'a. Hakanan gashinsa ana neman albarka da shi, da har bayan Rasul sallallahu alaihi wasallam zamani mai tsawo an adana gashinsa, wanda idan an san marar lafiya sai a jika masa a ruwa sai ya sha, albarkar wannan gashi ne manzon sallama sai ya samu lafiya. Hatta rigarsa ma an adana ta tsawon lokaci, idan mutum bai da lafiya sai a jika wannan rigar sai ya sha kuma sai ya warke ta ikon Allah. Kaga albarka ce zatiya wanda jikunan annabawa musamman Annabi sallallahu alaihi wasallama shari'a ta tabbatar. Shi yasa idan yi alwala ya bar ruwa, sahabbai sukan yi rige-rige wajen amfani da ruwansa, a sha ruwan ai amfani da shi saboda mai akwai albarka tare da shi. An gane wannan ko? To amma irin wannan albarka da ake nema da jikunan mutane ko zatinsu, wannan ya keɓanta ne ga annabawa da manzanni, musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba a samu wani dalili da ya nuna cewa wani mutum ba annabi ba ana neman albarka da zatinsa, ba a samu ba. Shi yasa sahabbai Allah ya ƙara yarda gare su, ba a samu cewa suna neman falala da zatin Abu Bakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhum ba, kasancewa da kasancewarsu mafiya falala, mafifita al'umma, amma ba a samu ana neman albarka da zatinsu ko da waɗansu asar nasu ba, ko ruwan alwalansu ko yawunsu ko majinansu ko gumunsu ko a zo ana shafa su, duk ba a samu wannan ba. Da abin da ya kama da wannan, taka bai halatta ba. Neman albarka da zati na mutane ya takaita ne ga annabin Allah, sai rada mince Allah sabbata a gare shi, banda shi babu wani. Komai nagartar mutum, komai walitakarsa, bai halatta a nemi albarka da zatinsa ba, irin yadda ake da annabawa, bai halatta ba. Ai ka samu saboda halaka da bata, mutum zai zo ga ana ta shafa shi, ana haka ana neman albarka, ko a ɗebi yawunsa ana mulkawa ana neman albarka, ko gumunsa, duk wannan bid'a ne kuma zai kai mutum zuwa ga shirka. Haka irin wannan neman albarka bai halatta. Iya annabawa ne kawai ake neman albarka da su, albarkarsu albarka ce zatiya kuma mutaaddiya, albarka ne na zatin gangar jikinsu, kuma yana tashi daga wani ya koma wani, saboda shari'a ta tabbatar ana neman albarka da su. Iya su ne kawai, babu zai wani ya zo kai yayi wanka ka ɗebi ruwansa ka sha, ko a wanke bargonsa ka ɗebi ruwa ka sha, ka sha kabanta kila ma ka sha cuta, ba haka. Yawwa, kowane musulmi akwai albarka tare da shi, amma ba albarka ne zatiya ba. Yawwa, sauran gabagarin muminai suna da albarka, amma ba irin albarka ta annabawa ba. Ana samun albarka daga sauran mutane, amma ba irin hanyar da ake samu daga annabawa ba, ba haka bane ba. Ana neman albarka da salihan bayi ta hanyar koyi da su. Idan an ce ma wannan mutumin kirki ne, salihi ne, to albarkan da zaka nema kai koyi da abin da ya zo da shi. Ana neman albarka da malama ma'abota ilimi ta hanyar me? Wace hanya za a ba neman albarkar su? Akwai ilimin su ko? A nemi karatu da suka koyar a koya, a yi koyi da halayensu masu kyau, shi ne neman tabarruci daga malama. Amma ba wani malami na Allah ko malamin sunna da zai ce ka zo ya zauna ya shafa maka kai wai ya baka albarka, ba a haka. Abin takeici ne ka samu har mata muharramai sai a kawo mace budurwa wai gaban wani malami zai sa mata albarka, kila ma a ɗora mata aure za a kai ta ɗakin miji, a zo ya ɗora hannu yana shafawa yana mata albarka. Kaga wannan kaba'ira ne, a ce mace ba ƴarka ba, ba matarka ba, ka zo ka riƙa shafa kayinta, wannan ya zama fasadi ko? To ba a haka a shari'a, ba inda shari'a ta nuna dalilin wai wani saboda iliminsa zai shafa ka samu albarka, babu wannan. Albarka da ake samu wajen salihai shine ai koyi da su,
albarka wajen malamai a koyi ilimin su ai aiki da abin da suka koyar babu za a je a nemi albarka ta hanyar shafa su ko shafa ka ba ko a nemi albarka da gumin su ko yawon su ko abin da ya kama da haka wannan ba daidai bane ba ko su ci abinci su bari ai ta kokowa ko za a ci ragowar abincin da malam ya bari ba wani abu daidai yake da kowane abinci ba haka bane ba haka ya kamata mu kiyaye mu ba abin da shari'a ta koyar wajen neman albarka to shi yasa wannan babi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya kulla wannan babi yace babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nawihima babu hukunci wanda ya nemi albarka da wata bishiya ko wani dutse ko abin da ya kama da su na gurare yawa waɗansu abubuwa na daban hukuncin yin hakan shirka ne kamar yadda za a yi bayani nan gaba insha Allah bai halatta mutum ya nemi albarka da wani waje ba sai gurin da shari'a ta ce yana da albarka kuma sai ka nema ta yanda shari'an ta faɗa ruwan zamzam yana da albarka ta yana ake samun albarkar sa ta sha da niyyar da kake nema Allah ya taimaka ma ko wata bukata da kake da shi sai ka nemi wannan albarka to wannan shine abin da ya kawo nan to shi sai bude wannan ababi da wannan aya Allah ta'ala ce afara'aytumul lata wal uzza afara'aytumul lata wal uzza ay akbiruni ku bani labari dangane da allata wal uzza wa manata salisata al ukra da kuma manata wanda shine na uku kuma na daban ko na karshen su Allah ta'ala ce alakum adh-dhakar wal unsa shin ku ce da yaya maza kuma shi Allah ta'ala yake da mata kamar yadda kuke jinjina masa mushrikai suna jinjina ma Allah yaya mata su suna jinjina ma kansu maza saboda suna son maza sai suka jinjina ma Allah yaya mata Allah ta'ala ya ce tilka idan qismatun diza yace wannan kuwa rabo ne na kasashe na zalunci in ya illa asma'un samaitumuha wannan ba zan bufaci sunaye ne da kuka ambace su ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah bai saukar da wata hujja a kayin su ba iyya tabi'una illa dhann ba komai sai bai face zato wa mata wal anfus da abin da rayukan su ke riya musu walaqad ja'ahum min rabbihimul huda kuma hakika shari'a ta zo musu daga wajen ubangijin su to wannan aya tana suratul najmi aya ne ta 19 zuwa 23 Allah ta'ala wannan hamza ta afara'aytum hamzatul istifham tambaya ne afara'aytumul lata wal uzza wannan lata din malama sun ce wani dutse ne fari wani dutse ne a ta'ifa shi ne ake kiransa da wannan lata yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika sahabi Mughira bin Shu'ba ya je rushe wannan wajen gaba daya ya kakkarya abin da yake wannan waje ya kona da wuta ya kona saboda a kayin sa akwai wani daki da wani gunki da ake masa bauta ake masa hidima shi yake kira wannan lata din to shi manzo Allah ya tura sahabi Mughira dan Shu'ba ya je kakkarya wannan gurin a wata kira'ata Ibn Abbas Allah kara musu yadda da wasu sunsacin salaf suna karanta afara'aytumul latta bi tashdidit ta latta to bisa wannan kira'a sai ya kasance shi lattan wani mutumin salihi ne rajulun kana yalutu sawika lil haji wani mutum ne salihin bawa da yake dama tan kabarin sa suna ta ibada suna shajaratun kana baina makkah wa ta'if wa ta'if wani wata bishiya ne tsakanin makkah da kuma ta'ifa wata bishiya ne a wajen kuma akwai wata mata boka a wajen wanda take hidima a wannan waje ake ibada ana shirka ana neman albarka to lokacin da aka yi fatau makka a shekara ta 7 ta 7 ta 8 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shi aika sahabi Khalid ibn Walid yaje kakkare wannan bishiya din ya kakkare wannan bishiya ya kashe wanda ya kashe a wannan waje masu wannan shirka din sai dawo yake ga manzon sallallahu alaihi wasallama cewa ya gama wannan aiki manzon sallallahu alaihi wasallama yace aika koma ba kai komai ba da ya koma wannan waje sai ga wata mata ta fito a wannan gurin gata nan tsirara gashinta duk a tsefe wannan ita ce bokar da ke wannan waje tana hidima ana aikata ayyuka na shirka to nan ne a sahabi Khalid bin Walid sai ya kashe ta. To shine manzo Allah ya tayi dawo sai ya ce tilkal Uzza, ai wannan ita ce Uzza, sai da ya kashe ta ya ruka wannan waje gaba daya. To da haka waɗannan gurare, haka nan Manata shi ma wani dutse ne da ake zuwa ana girmama shi, ana shirka, ana neman albarka. To shine Allah ta'ala yake bayani wannan aya da wannan Lata da Uzza da Manata, wanda shine na ukun su Allah yake tambayan su, wannan istifham ne yake tambaya ta zargi. Alakum wadhakar wal unsa, kuke da aya maza kamar da kuke so, shi kuma Allah shi ke da mata, saboda sun ce wa mala'iku yan Allah ne mata, wa yadu billah. To shine Allah ta'ala yake zargi a kayan su, yace wannan ba komai bane, face sunaye ne na wasu abubuwa da kuka ambata ku da kanku, wanda Allah ta'ala bai saukar da hujja a kai ba. Ba abin da suke bi face zato, shi kuwa zato bai wadatarwa, zato bai wadatarwa ga komai dangane da gaskiya. Allah tsare mu. To da haka abubuwan da suke a wannan waje abubuwa ne kashi uku. Akwai girmamawa, sun kasance suna girmama wannan guraren, sannan kuma suna lazumtan wannan waje, suna ibada. To duka wannan gurare sai ya zama na Qur'ani ya hani a kai, ko yake tambaya na zargi, bai halatta ka ware wani waje ko ambata waje ne mai ibada, balle ma aje ana neman ibada in ba shari'a ne ta tabbatar da wajen mai ibada bane. To sai hadisi ana bi waqidin al-laisi qala, hadisi daga abi waqidin al-laisi al-harith ibn awf qala, yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal ilahunayn, mun fita ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wani waje mai suna Hunayn, wa nahnuhu da sa'u ahadin bi kufrin, alhali ba mu jima da rabuwa da kafirci ba, mana suna sabbin musulunta, walil mushrikina sijratun, alhali mushrikai suna da wata bishiya magariya, ya kufuna inda hada suke zama a wajen, suna lazumtan wannan waje din, wayno tuna biha aslihatan, kuma suna rataya takubban su ko makaman su na yaki saboda neman albarka. Yuqalu laha zatu anwadin, ana kiranta da suna zatu anwad, famararna bi sidratin, wata rana sai muka zo wucewa kusa da wata bishiya ta magariya, faqulna ya rasulullah, sai muka ce ya manzon Allah, ij'alna zatu anwadin kama lahum zatu anwad, mu ma ka sanya mana man zatu anwad kamar yanda su ma suke da wannan zatu anwad, mu ma ka sa mana irin wannan, muna neman tabaruki. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya da min shi Allah sabbata a gare shi, yace Allahu akbar, abun sai bashi mamaki, Allah Allahu akbar, inna as-sunan, lalle wannan abu ne da yake maimaita, hanya ce da take maimaituwa. Qultum, kun fada, wallazi nafsi biyadihi, na rantsa da wanda raina ke hannunsa, kama qalat banu isra'ila li Musa, kamar yadda banu isra'ila suka ga annabi Musa alaihi salam, ij'alna ilahan kama lahum aliha, bayan duk abin da ya faru ya faru, an halakar da fir'auna a gaban su, an yi kaza, sun ga ayoyi iri-iri, amma ana keta da Allah ketarar da su wannan kogin, kawai sai suka ga menene ayan da ke wajawazna bin isra'il bahara fata ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum, yanzu fa ba jima ba Allah ya tsallakar da su, ya halakar da makiyin su, amma da suka ga wajen wasu mutane suna dukufa akan goma gunkin su, sai suka ce annabi Musa alayhi salam, ij'alna ilahan, mu ba ka sanya mana abun bauta da zamu na ganin sa muna bauta masa, kamalum alaya, kamar yanda waɗannan suke da wato gumaka. Shi nake cewa innakum qaumun tajalun, ku mutane ne masu jahilta, ba kwa gane lamarin. To shine Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan aya, kun faɗi irin wannan maganan da banu isra'ila sai ga annabi Musa alaihi salam, sai yace la tarkabunna sanan man kana qablakum, yace wallahi lalle sai kun bi hanyar waɗanda suka zo gabanin. Rawahu Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi, wasahu kuma ya inganta wannan hadisi ne ingantacce. To kaga wannan hadisi yana tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam sai kamanta abin da suka aikata wannan maganan nasu da irin abin da ya faru da mutanen Musa alaihi salam waɗanda suka nemi a sanya musu gumakunci su bauta mar irin yanda suka ga masu bautar gumaka suna yi. To wannan shine hadisi da kuma aya da malaika a wannan babi. Fi masail shi wannan babi akwai masaloli al'ula ta farko tafsir ayatan najm. Mun je tafsir wannan aya ta suratul najm aya daga aya ta 19 zuwa aya ta 23. Asaniya mas'ala ta biyu ma'rifatu suratul amri alladhi talabu. Sanin surar al'amarin da suka nema. Sun nemi a sanya musu wata bishiya ita ma ta asidir wanda za su na neman albarka. Asali sata kaunuhum lam yaf'alu, kasancewan su sahabbai ba su aikata ba, sun dai nemi a sa musu bishiyan ne su ma suna neman albarka amma ba su yi ba. Arabi'a mas'ala ta hudu kaunuhum qasadu taqarruba ila Allah bidhalika li dhannihim annahu yuhibbuhu, kasancewar su sahabbai sun nufaci neman kusaci zuwa ga Allah da yin haka saboda azatan su Allah yana son haka, su tsammani suke Allah yana so ai haka. Al-kamisa ta biyar annahum idza jahilu hadha fa ghayruhum aula bil jahl, cewa idan har su sahabbai sun jahilci wannan yin hakan bai halatta ba, to wasunsu su ne suka fi cancanta da jahiltan haka. Al-sadisa mas'ala ta shida anna lahum min al-hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghayrihi, cewa sahabbai suna da kyawun ayyuka, suna da alƙawari na rahama na gafara wanda wasunsu waninsu ba shi da shi. Domin kar mutum ya faye da wannan dama ya ce zai soci sahabbai, ai su ma sun nemi su shirka, sun nemi tabarruki irin na kafirai ko na mushrikai, to su suna da hasanat wanda da kuma alƙawarin gafara wanda wani ba shi da wannan. Da haka kar ka san wata kafa ka ce za ka soci sahabbai, suna da kyawun ayyuka wanda wani bai da irin wannan, ga alƙawari da Allah musu na gafara wanda waninsu ba shi da wannan. Asabiya mas'ala ta bakwai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lam ya'dharhum bal radda alaihim biqauli Allahu akbar inna as-sunan, mun fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai musu uzuri ba, bai tabbatar da su akan wannan abun da suka nema ba, ba ma haka ba ya musu raddi ya tsawatar musu da cewa Allahu akbar inna as-sunan, ma'ana bai musu uzuri ba, bai bar su a kayan wannan niyya da suka yi ta aikata aiki wanda a zahirin aikin shirka ne, bai bar su a kai ba. Duk da cewa malama su yi bayanin shari'a abinda sabon nan suka nema shirka ce karama, amma manzo Allah bai kyale su ba sai dai musu inkari. Har yake cewa latattabi anna sunan man kana qablakum fagalladhal amra bihadhihi salasa, sai kausasa wannan al'amarin da wannan maganganu guda uku, yayi kabbara kuma yayi rantsuwa ce sai kun bi wannan hanyar wanda suka gabace ku sune Hudu da Nasara, kaga bai kyale su a kai ba. Asamina ta takwas al'amrul kabir, al'amari mai girma, wa huwa al-maqsud shine abun nufi, annahu akhbara, cewa manzo Allah ba da labari anna talabatuhum ka talabati bani isra'ila lamma qalu li musa ij'al lana ilahan, cewa abinda suka nema yayi kama da abinda baro isra'ila suka nema yayin da suka ce annabi Musa alayhi salam ya sanya musu wani abin bauta wani gunki kamar yadda waɗancan mutane ce da gunki. Kaga annabi sallama ya kamanta wannan aikin da suka yi nema da irin abin da banu isra'ila suka yi. Attasi'a matsala ta tara anna nafaya hadha ma'ana la ilaha illallah ma'atiqatihi wa qafa'ihi ala ula'i, cewa korewar hakan ma'ana korewar neman albarkar yana daga cikin ma'anar la ilaha illallah, ba mai cancantar bauta sai Allah, ma'ana ba wanda yake da ikon da zai ce abu kaza mai albarka ne sai da nassi ko umarni daga Allah. Shi yasa yace korewa hakan yana cikin ma'anar la ilaha illallah, ba wanda zai shar'anta wani abu sai Allah. Ma'adikati ta da kankantarsa wa kafaihi ala ulai, da buyansa ga waɗannan abu ne da ake gani kankani sai muka albarka ne aje a nema, to bai halatta ba sai an samu umarni daga Allah ko an samu dalili daga cikin sunna tabbatacciya. Al-ashira mas'ala ta goma annahu halafa alal futiya, annabi sallama yayi rantsuwa lokacin bada fatawa, wa huwa la halifu illa li maslahatin, baya rantsuwa sai da maslaha. da yace la tattabi anna ko la tattabi unna, wannan lamul qasam ne, yayi rantsuwa ne. To ya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi rantsuwa wasu lokutan saboda ba da fatawa ko ba da wani ilimi, yakan ce wallazi nafsi biyadihi ko wallazi nafsu muhammadin biyadihi, duka yakan yi haka. Alhadiya ashar, mas'ala ta 11, anna shirka fiya akbarun wa asgarun li'annahum lam yartaddu bi hadha. Mun fahimta cewa shirka akwai babba akwai karama, saboda ba su yarda ba da fadin wannan magana cewa da suka yi a sanya musu zatu anwar bai fadda su a musulunci ba. Wannan nuna cewa shirka suka yi amma karamar shirka, domin ita karamar shirka ba ta fidda mai yinta a musulunci, ba ta rusa ayyuka, ba ta halatta jinin mutum da dukiya, ba kamar babbar shirka ba. Ita tana rusa ayyuka, tana fadda mutum a musulunci, tana halatta jininsa da dukiyarsa. To amma ita karamar shirka ba ta hukunta haka. As-saniya ashara, mas'ala ta 12, qawlu fadin sa wani hadu ko da sa'u ahadin bi kufrin alhali, mu ba mu dade da rabuwa da kafirci ba. Fi anna ghayruhum la jahlu zali, wannan nuna cewa wannan su ba zai jahilci haka ba. Ma'ana wanda ya jima a musulunci ba zai jahilci cewa neman tabarruki da wani waje ya halatta ba, shi ba zai jahilci haramcin hakan ba. As-salisa ashara, ta 13, at-takbiru inda ta'ajjub khilafan liman karyahu. Kabbara, mun fahimci kabbara yayin da wani abun mamaki ya faru sabanin wanda ya karanta, ya halatta. Yayin da wani abu ya kayatar da kai ya burge ka, sai ka ce Allahu akbar. Saboda haka manzo Allah ya faɗa, ya ce Allahu akbar, da haka ya halatta wani abun mamaki ya ba ajabi, sai ya kabbara. Ba ihu za a yi ba, ba za a ihu ba, sai da ce Allahu akbar, abu ya kayatar da kai ya baka mamaki. Haka ake so musulmi ya yi. An gane wannan ko? Yau ya halatta kabbara lokacin at-ta'ajjub, ko da a majalisi ne na ilimi ko makaranta, sai aka ji wani bayani da ya kayatar, sai Allahu akbar, wannan ya halatta a shari'a. Ar-rabi'a ashara, ta 14, saddu dhara'i, datsewa hanyar da za ta kai ga wani alflefi, kangewa ko tsarewa wata hanya ta barna ta laifi. Ko da abu ba zamin bane, idan zai kai ga aikata laifi, to sai a tare wannan hanyar, shi yake kira saddu dhara'i ko saddu dhari'a. Wannan ka'ida ce a wajen malaman fuqaha, musamman Imam Malik ibn Anas Allah ya masa rahama, yana da wannan ka'ida saddu dhari'a. Idan abu zai kai ka ga laifi, sai a tare, a ce yin wannan abun ma haramun ne. Al-kamisa ashara, ta 15, annayu an tashabbu bi alil jahiliya, hani game da kamantacce ne ya da ma'abota mutanen jahiliya, bai halatta mu yi kama da su ba. Duk abin da aka ce ma aiki ne na jahiliya, to kar kai, ko aiki ne na kafire, kar ka aikata. As-sadisa ashara, ta 16, al-ghadabu inda ta'lim, fushi yayin karantarwa, ya halatta mai karantarwa akai wani abu mara kyau ko mai muni, sai ya ji bacin rai ya nuna fushinsa akai, ya halatta wannan babu laifi. As-sabi'a ashara, ta 17, al-qa'idatu kulliya, al-qa'idatu kulliya, ka'ida gamammiya, innaha as-sunan, fadin manzo Allah da yace innaha as-sunan, lalle abu ne da ya maimaitu, shine as-sunan, hanya ce, wani abu ne da ya maimaitu, abin da suka yi a baya wani abu ne da yana iya maimaituwa har yanzu, abin da kafirai suka yi a baya ko al-kitab. As-samina ashara, ta 18, anna hadha alamin min alamin nubuwa likauni waqa kama akbara, cewa wannan alama ce daga cikin alamomin annabta. Manzo Allah ya faɗi abu kafin ya faru, alama ce ta annabta, da yace sai kun bi hanyar wanda suka zo gabanin ku, Yahudu da Nasara. Kaga ya faɗa tun a zamani da ya gabata, kuma har yanzu gashi ana bi abubuwa da yawa ne Yahudu ana bi, ana koyi da su. Ta haka manzo Allah ya bada labari tun kafin faruwar abu, wannan alama ce ta annabta. At-tasiya ashara, ta 19, anna kullama dhamma Allahu bil yahuda wan nasara fil qur'ani annahu lana, mu fahimta cewa duk abin da Allah ta'ala ya zargi yahudu da nasara a cikin qur'ani, to da mu ake, dan kar mu aikata irin wannan aiki. Duk wani hali da aka ce Allah an ci banu isra'ila, an tsine musu, an yi fushi da su, aka gaya mana qur'ani, to ana mana gargadi ne, karin kashedi ake mana, kar mu bi irin wannan aiki nasu, ba kawai labari ne ya wuce shi kenan ba, ana ja mana kunne ne. Al-ishruna mas'ala ta 20 annahu mutaqarrun indahum anal ibadati mabnaha alal amri fasara fihi tanbihu ala masail al-qabri, cewa abu ne tabbatacce a wajen su ita ibada ana gina ta ne a bisa umarni, da haka shi fadakarwa ya kasance a cikin sa bisa masail na qabri. Anna marrabuka fawadihun, cewa tambaya ta marrabuka abu ne a fili, wa amma man nabiyuka, amma tambaya da aka yi man nabiyuka fa min ikbari bi an ba'il ghaib, saboda labaransa da yake bayarwa game da labaru na gaibu, shi yasa aka ce masa annabi kenan, daga annaba'u ne labarai da yake bayarwa, shi yasa ya zama annabi. Duk idan aka ce maka annabi daga annaba'u ne ba da labari. Wa madinuka, tambaya na madinuka fa min qawli, daga fadin su ij'alna ilahan, sanya mana wani abin bauta ila akhiri zuwa karshen sa. Alhadi wal 21, anna sunnata ahlul kitabi mazmumatun ka sunnatil mushrikin, cewa al'adar ahlul kitab abin zargi ne, duk wata al'ada nasu, dabi'ar su, hanyoyin rayuwar su abin zargi ne, kaman dai hanya ta rayuwar mushrikai duka an yi zargi akai, bai halatta mu bi tsarin rayuwar su ba, bai halatta mai koyi da su ba. Asaniya wal 22, annal muntaqila minal batili, cewa duk wanda ya rabu da wata barna, alladhi itadahu qalbu, wanda zuciyarsa ta saba da wannan barnar, la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adati, ba a samun amintuwa cewa a zuciyarsa ba za a samu ragowar wannan al'ada din ba. Ai sun ce ba zuma da rabuwa da kafirci ba ko, da haka duk wanda yake da wata al'ada da ya saba, to ba za a samu aminci cewa ya rabu da wannan al'adar lokaci guda ba, saboda fadin su wa nahnu da sa'u ahadin bi kufrin, ba mu jima da rabuwa da kafirci ba. Duk mutumin da yake da al'ada da ya saba, to sai a hankali, kamar sabon musulunta ne ya shigo musulunci, to ba zai ce lokaci ɗaya ya watsar da duk al'adunsa na kafirci ba, sai a hankali, dole ana daga masa kafa ana masa uzuri. A hankali ne yana addini na shiga zuciyarsa, sai yana barin wasu abubuwan har ya zo ma ya bari duk gaba daya. To da haka takaice dai wannan babi, abin da yake karantar da mu mas'ala ta neman albarka, mas'ala ce da take da kaidi, ba haka kawai za a bude kofa cewa kowane guri kowane lokaci za a nemi albarka ta duk yanda ga dama ba. Albarka daga Allah take, Allah shi ke saka albarka, shi yake shar'anta albarka, ba a sanya albarka ga wani waje sai wajen da Allah ya ce wannan waje mai albarka ne, kuma sai ya nemi albarka yanda Allah ta'ala ya faɗa. Koda zamani ne mai albarka, ba a sanya albarka ga zamani sai yin shari'a ne ta ce, kamar watan Ramadan, kamar kwanaki na Zulhijja, kamar ranakun Juma'a, kaga wannan lokuta ne da su da albarka, sai ya nemi albarka yanda shari'a ta ce. Hakanan zati na mutane suna da albarka, annabawa albarkar su albarka ce zatiya ko muta'addiya, ana iya tana iya tashi da wanta koma wani, shi yasa ake neman albarka da kumin su da yawun su da abincin da suka ci da sauran su, to da shari'a ta tabbatar ana nema a wajen su. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ambata gumin sa, tufafin sa, gashin sa, duk ana neman albarka da shi, amma iya shi kawai, banda shi ba a neman albarka da zatin wani sai da nuna Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sauran mutane mu'minai bayin Allah, malama ma'abota ilimi salihan bayi, ana neman albarkar su ne ta hanyar koyi da su, koyi da ilimin su, haka neman addu'ar su, su yi addu'a, duk wannan hanya ne na albarka, amma ba irin yanda ake neman albarka da annabawa ba. Shi yasa duk wani salihin ba ba zai bari a rika neman albarka a jikin sa, ana shafa shi ana neman albarka da zatinsa ba, wannan yake banta ne ga annabawa kawai. Da haka mu takaita matsalan albarka ga yanda shari'a ta tabbatar, in ka je ɗakin Ka'aba sai kai dawabi, dan ne zaka samu albarka, ba shafa ginin ko sumbantan ginin ba. To da haka ya kamata mu kiyaye tauhidin mu da kuma aqidar mu a babi na tabarruki, kar mu wuce iyaka muna neman albarka yanda shari'a bata ce yana da albarka ba, ko muna neman albarkar ba ta hanyar da shari'a ta ce a nema ba. Allah ya datar da mu. Da wannan babu ya zo ƙarshe, anan za mu takaita sai sati mai zuwa, in Allah ya kai mu da rai. sai mu dora daga inda muka tsaya. Abinda muka kanta daidai labamu lada kuskure mun da roƙo Allah ya mana afuwa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma tahawun bihi alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatina fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbaru hammina ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مسيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا كفؤ فينا لا رحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وذكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأقدانا الحمد لله رب العالمين.